sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu, wato ranar da ake babban zaben Najeriya kamar yadda aka sani. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da bayanai game da zaben na Najeriya. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Adadin waɗanda suka mutu daga mamakon ruwan sama da ya lalata yankunan gabar tekun jihar Sao Paulo da ke kudu maso gabashin ƙasar Brazil ya kai mutane 57 zuwa jiya Juma'a, kamar yadda alƙalman hukuma suka nuna. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haifar da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a garuruwan da ke gabar tekun jihar da tafi arziki a Brazil. Tun a ƙarshen makon da ya gabata, garin Sao Sebastião ya fi samun adadin mutanen da suka mutu, inda aka bayar da rahoton mutuwar mutane 56. Cikin wata sanarwa da gwamnatin jihar Sao Paulo ta fitar ta ce, ana kyautata zaton za a ƙara samun ruwan sama ranar Juma'a, yayin da ake ci gaba da nema da ceto mutane da dama da suka ɓata. Sanarwar ta ƙara da cewa sama da mutane 4,000 aka tilastawa barin gidajensu. Wani jami'in gwamnatin ƙasar Turkiya ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa ta fara aikin sake gina gidaje sakamakon mummunar girgizar ƙasar da aka yi a wannan watan, yayin da adadin waɗanda suka mutu a Turkiya da Siriya ya zarce 50,000. Fiye da gine-gine 160,000 da ke ɗauke da gidaje 520,000 ne suka ruguje ko kuma suka lalace sosai a girgizar ƙasar da ta faru a ranar 6 ga watan Fabrairun da ta wuce, da ta yi sanadin mutuwar dubban mutane a Turkiya da makwabciyar ta Siriya. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta AFAD ta sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Turkiya sakamakon girgizar ƙasar ya kai 44,218 a daren jiya Juma'a. Idan aka hada da adadin mace-macen da ƙasar Siriya ta sanar a baya-bayan nan na mutum 5,914, jimillar waɗanda suka mutu a yanzu ya haura zuwa 50,000. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla fararen hula 12 a wani hari da suka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali, kamar yadda jami'ai biyu suka bayyana a jiya Juma'a. Wannan dai shi ne hari na baya-bayan nan da aka rawaito a wani yanki da ke fama da ayyukan mayaka masu ikirarin jihadi. Ƙasar da ke yammacin Afirka dai an fama da tashe-tashen hankula da ke da alaƙa da ƙungiyoyin Al-Qaida da IS da suka samo asali daga arewacin ƙasar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan zaben Najeriya. Wannan karan za mu dora ne da bayanan 'yan takarar shugaban ƙasa kan yadda za su kulluma matsalolin tattalin arziki, tsaro da zamantakewar Najeriya idan suka ci zaben. Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya fara da tambayar ɗan takarar PDP Alhaji Atiku Abubakar cewa,
mu yi magana matsalolin Najeriya. Buhari lokacin da ya zo, ya zo da alƙawarin zai magance abubuwa uku: tattalin arziki, cin hanci da rashawa da harkokin tsaro. Kai me taka ajanda in Allah ya sa ka ci zaben Najeriya?
Na riga na gabatar da abubuwa guda biyar waɗanda na yi alƙawari tsakanina da Allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su. Da farko mun ɗauki alƙawari za mu tabbatar da an samu haɗin kan Najeriya, domin yanzu Najeriya ta ɗan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa, a musulmi da waɗanda ba musulmi ba da sauransu. To na yi alƙawari zan duk abin da zan yi samu haɗin kai a Najeriya. Na biyu, na ɗauki alƙawari za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mu dawo da zaman lafiya. Na uku, farfado da tattalin arzikin ƙasa, nan mun ɗauki alƙawari na wannan. Na huɗu, harkokin ilimi. Kowa ya sani jami'unmu wajen wata takwas ba bude su ba to mun dauki alƙawari ba za a sake samu irin waɗannan abubuwa ba kuma za mu ƙara bada ƙarfi musamman ma kuɗaɗe domin mu tabbatar da harkan ilimi ya bunƙasa a ƙasar kware da gaske sannan na biyar shine mun dauki alƙawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi ƙarfi harkan gwamnati da kuma
kamar su zama su yancin kansu
suna samu abin yancin kansu da abubuwa da yawa ma'ana za mu rage ƙarfin gwamnatin tarayya
amma da
kuma yawan
tarayya din bari mu kokwance wasu babban abin da ke damun mutanen Najeriya yanzu tsaro bari mu fara da shi ta yaya za ka tunkari yanzu wannan sabon matsalar da ake samu tafiya ma a cikin Najeriya ta yi wuya saboda mutane da ke kama mutane suna neman fansa har yanzu ba a gama da harkar Boko Haram kwata-kwata ba ga su iswa da sauransu ta yaya za ka kullo wannan maganar tsaron nan ne kan
zai sha babban ta yaya za ka kullo kafin a gyara tsarin mulki domin in muna son mu ba jihohi da ƙananan hukumomi waɗannan sauran irin waɗannan ayyuka tilas mu gyara tsarin mulkin Najeriya to kafin a gyara tsarin mulkin Najeriya muna da niyya mu ƙara ɗaukan ma'aikata musamman wajen harkokin 'yan sanda da kuma masu tsaron Najeriya kuma mu zama musu kayan aikin yi da kuma mu tabbatar da albashinsu ko kuma zamantakewansu ya zamanto wanda ba zai sa su shiga wasu halaye ko na cin hanci da rashuwa da sauransu ba yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke so ne.
Wasu na cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa magance tsaron ne yake da wuya shine ba a zartar da hukuncin da ya cancanta akan mutane da ke a gaisuwa misali masu sata mutane masu kisa masu Boko Haram da sauransu kana ganin gwamnatin ka za ta nemi yanke hukuncin kisa akan duk wanda ya kisa a wannan
ba abin da zai hana mu yin haka ba abin da zai hana mu
shi ma ɗan takarar jam'iyyar NNPP Alhaji Rabu Musa Kwankwaso Aliyu ya tambaye shi kamar haka.
Za mu je kai tsaye ga matsalolin Najeriya da a ce yau Rabi'u Musa Kwankwaso ne shugaban Najeriya. Ta yaya za ka fuskanci babban matsalar da ke fuskantar 'yan Najeriya ta sha'anin tsaro? Ka dai ministan tsaro, ka san harkokin tsaro, ta ina za ka bullo mu shi da a ce yau kai kake riƙe da ƙasar nan?
Allah ya ba mu yawan rai da lafiya kuma mun ga dukkanin waɗannan abubuwa musamman maganar tsaro da kai. Harkar tsaro harka ce wacce ta shafi abubuwa da yawa. Abinda ita ya shafi harkar tsaro na abinci, harkar tsaro na ilimi, harkar tsaro na zaman lafiya da sauransu da sauransu. Wanda dukkanin wannan su suka zo suka haɗu suka yi abinda muke cewa harkar tsaro. Domin jama'a babu ilimi, jahilci yawa dole za a rinƙa samun matsaloli na tsaro. Haka mun yara jama'a babu aikin yi, ba sana'o'i, tattalin arzikin ƙasa lalace. Dole za a samu matsala ta tsaro. To wannan na san kai kana maganar yanda mutum zai tashi daga nan ya tafi Kaduna lafiya ƙalau, mutum ya rufe ɗakin sa ma bai rufe ba, ba shi da damuwa da sauransu kamar inda muka sani da can. To wannan in Allah ya yarda abubuwa ne wanda za a yi su da yawa. Na farko dai za mu yaɗa harkar ilimi. Na biyunsu za mu inganta harkar yadda matasa za su samu aikin yi. Kamar inda muka yi a Kano harkar ilimi, harkar sana'o'i ta yara da kuma yin abubuwa wanda za su kawo kwanciyar hankali da samun aikin yi musamman irin wannan infrastructure, hanyoyi da asibitoci da sauran abubuwa waɗanda yin aikinsu zai sa matasa su samu aikin yi da mutane masu sana'o'i daban-daban.
Lokacin da yake ministan tsaro abubuwa su ɓaci kamar da suka ɓaci ba yanzu, me kake ji? Sa Najeriya a halin da take cikin abubuwa suka lalace harkar tsaro kamar da kace tafiya daga nan zuwa cikin suna waya.
Yawwa shi ne nake gaya maka. Ai na farko kuskure da za ka yi kai shugaba shi ne idan baka sami siyasa yadda ya kamata ba. In ka samu matsala ta harkar siyasa ka yi abin da bai dace ka yi ba to nan ma zai fara kawo fandisho na samun matsala na abin na tsaro. Kuma idan abubuwan da ya kamata ka yi waɗanda suka haɗa da haɗa kan al'umma ba a same shi ba shi ma zai iya kawo abubuwa da tsaro. Amma dai babban abu dai shine banda wannan aikace-aikace da za a zo kowa ya sami wani matsayi wanda zai ga cewar ana yi da shi. Akwai magana kuma na mutane waɗanda suke a halin yanzu musamman matasanmu waɗanda suka ɗauki makamai suka shiga dazuzzuka suke yin abubuwa wanda suke da dacewa. Dukkan wannan abubuwa ne wanda za a duba a tabbatar da cewa abubuwan da suke nema ko suke fada wanda ya kamata gwamnati ta yi za ta yi. Mutum ya zo ya ce ba shi da gurin kiwo, ko mutum ya zo ya ce wajen nomansa ga irin matsalar take ciki, ko mutum ya ce ga matsala, duk irin wannan abubuwa gwamnatinmu za ta duba. Amma babban abu dai shi ne, yayin da aka gama wa'annan mutanen da suke ganin cewar dole dai sai sun kawo rudani a cikin harkar rayuwa a
kamar wanda mutane ne
wannan suke kamar wanda suke daukan mutanen wanda suke zuwa suna
annan da yana zuwa zargi fulani da wannan abu, kana jin fulani ne ko kuma zabi ya zama gama gari?
To mu a tsarinmu na jama'iyyar NNPP ba ma fadan wani yare ko kabila ko wani addini ko wani abu. Wanda muke magana shi ne mutane masu laifi, kowa yake da laifi, kuma masu laifin nan suna nan a kowace kabila kuma suna nan a kowane addini.
Ita ma jama'iyyar Labour ta ce tana da hanyoyin magance matsalolin Najeriya muddin ta ci zaben. To amma Aliyu ya fara ne da tambayar dan takarar mataimakin shugaban kasa na jama'iyyar Senator Yusuf Dattubaba Ahmad kan yadda Najeriya ta tsinci kanta a yanayi na yanzu, sai ya ce:
Na daya, rashawa.
Cin hanci da rashawa.
Da ake baiwa
da gwamnati ta kafa a kai da kuma gwamnati take rayuwa a kai. Na biyu, yanda ake gudanar da siyasar demokradiya.
To taya hakan ya shafi tsaro?
Kaga tsaro wato samar da shi ake, maimakon in ce sayan shi ake, samar da shi ake tsaro. Sannan kuma idan aka ce maka kai ya lalace, gangan jiki zai bi. Abin da ke faruwa a Najeriya balle daga 2015 da farko an dan tsorata cewa an yi za a yi maganin rashawa, saboda gyara Najeriya fa ba mawuyacin abu ba ne. Ka samu shugaban da zai cire san rai ne, kana cire san rai dan dau hanyar gyara.
Amma shi shugaba shi kadai zai iya wannan abun ko tare da taimakon jama'a su kansu?
Dole a wannan ayar Alkur'ani ce yanayin al'umma baya gyaruwa sai sun canzawa kansu wannan yanayin. Wannan ayar Alkur'ani ce kuma ba abin da zai canza ta. Amma kuma samun shugaba na gari shi ma daga cikin al'umman nan ake fitar da shi.
Amma zai ta wani
irin hanyoyin da aka bi wajen kafa gwamnati, kaga ba sai na kira suna ba, mu duba mu gani. Akwai kudin rashawa, akwai kudin banza da aka kashe wurin kafa gwamnatin nan. Mutane sun ji cewa dole sai sun maida kudinsu. Ina magana tun 2015 da irin siyasar da ta faru kafin sannan. Inda kuma na ce maka inda ake gudanar da siyasar Najeriya, a lokacin da ake samun gwamnoni da za su je su tada rundunan yara masu zaman banza a gari, su dauke su haya, su ba su kudin shaye-shaye da kudin makamai don kawai aje a fidda gwani na kansu. A lokacin da gwamnoni ke raya irin waɗannan abubuwan, ba su san cewa zai zo ya haifar ma Najeriya wani babban matsala ba. To waɗannan ne fa aka dinga amfani da su, aka kawo inda ake ciki.
To me amsar Labour Party, wani shiri Labour Party ta yi ta magance wannan cin hanci da rashawa in a ce ku ne da gwamnati?
Na farko abin da na gaya maka shi ne za ka samu shugabanni daga Labour Party. Peter Obi da ne wanda suka cire.
Amma shi ma Peter
ya bar kare. Mun riga mun cire duk wani abin san rai. Duk wani san rai mun riga mun cire shi, mun saukar da shi. In ba halaliyan mu ba, ba mu san komai. Kuma Allah da iko, wato ba wai abin alfahari ba, ba abin gadara ba. Wanda da ya mallaki banki tun yana da shekara 40, kuma har yau ba a ji yana wayo Allah ba. Yayi gwamna ya sauka lafiya. Ba wani abun duniya da zai nema yanzu.
Amma ka san shi
ne. Kaga kamar ni.
Na'am.
Alhamdulillah ina da wadatar zuci. Dan abin da nake da shi alhamdulillah ya ishe ni. Dan inda dai zan zauna ni da iyalina, alhamdulillah. Yara su je makaranta, ba wani mara lafiya, ba wanda zai dafa hannu a ce ana yi. Wallahi alhamdulillah. Ba abin da nake nema. Ba mu kuma dauko waɗanda suke jira mu samu don su samu dukiya ba.
To da yake an ce karbukin magaji ya hana na magajiya, su ma waɗanda ake kira 'yan takarar ƙananan jama'iyyu sun yi bayanin yadda suke shirin ceto Najeriya muddin suka ci zaben. yanzu dai bari in zaku da gefe Halima Abdurrauf ta gabatar da wannan babun
kimanin jami'an 18 ne za su shiga takara a zabukan Najeriya da za a yi a ƙarshen watan nan na Fabrairu sai dai jami'an da suka fi shahara su ne guda hudu dake kan gaba yayin da sauran jami'an kuma jama'ar kasar da dama ba su san su ba ballantana ma waɗanda suke yi musu takarar shugaban kasa a bangaren sauran jami'an da ba a fiye jin duriyar su ba suna cewa suna da manyan shirye-shirye da za su aiwatar idan suka samu damar daga kankaragar mulki ababan da suka fi damun waɗannan ƴan takara na akasarin sauran jami'an su ne matsalar tsaro karancin sabbin takardun kuɗi da ya sanya ɗan ƙasa cikin wani yanayi kuma da tattalin arziki kuma baya a fannin aikin noma da ilimi da dai sauransu a cewar ɗan takarar jami'ar Action Alliance wato AA Manjo Hamza Al-Mustafa mai ritaya rashin adalci da kin mutunta dokar ƙasa na daga cikin matsaloli da suke yin tarnaki ga ci gaban Najeriya
inda duk adalci yake bin tsari da doka doka na Najeriya sashe na hudu ya ba kowanne dan Najeriya yancin sa daya daga cikin su shine fitar da shi daga kunci ko abin da yake tsoro kare shi tallafa masa to na farko abin da dan muka san ba za mu iya ba mu ba ma fadan sa babban magana anan shine samarwa kasar kudi cikin gaggawa wannan sirrin mu ne muka boye yasa muke maganganu da kasuwar duniya akan yanda za mu yi da waɗansu abubuwa kuma bai shafi mai ba so na biyu shine akwai sabon salo na tsaro kan tattalin arziki shine maganar wutar lantarki akwai wata hikima da muka bullo da ita to maganar wutar lantarki da tsaro za su kafada da kafada daga abin da muka tasar da na biyu shine tallafi ga dukkan bangarori na Najeriya wato wanda ya shafi mata matasa amma kuma muhimmi anan shine misali mata wanda suke kasuwanci kanana da kuma manoma da masanta waɗannan su ne wanda za a ba su tallafi kai tsaye daga kuma abin da muka san zami shine mun kirkiro wata hanya da zamu samu kuɗi dala biliyon 74 a wata kuma a shekara ya zama biliyon 888 to in har zamu samu haka dukkan Najeriya na yi imani zai alfahari da fasalin da muka fito da shi
injiniya ya bagi Yusuf Sani shine dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Action Democratic Party ADP
lallai abin da ya kai yanda ya kai duk gaskiya ne mamaki nake yi dan ganin nake kaman shi ta zama wani Buhari wannan lokacin da ke ciki nake ganin kaman lokacin ne ya kamata ya jajirce ya tabbatar cewa ya bar tarihi mai ma'ana amma aka tafiya haka yadda ake tafiya din nan to abu ne wanda yake na dai masa addu'a Allah ya sa kama lafiya shirin mu shine mu tabbatar cewa an yaki talauci masal da mutane suke ciki shine rashin tabbatar da wato abubuwan da za su kawo arzikin kasar su ci gaba ba kasar su samu walwala rayuwa kamar yadda ya kamata kasar Najeriya Allah ya yi mu kome da ake bukata biya ma talakawa bukatun su na yau da kullum a ce shanin arzikin kasa shanin zaman lafiya to a shine yasa aka tanadi demokratiya
wata jam'iyyar da ita ma ke cikin jerin waɗanda suke fatan za su samu nasara a zaben na ranar 25 ga watan Fabrairu mai dan takarar shugaban kasa Kola Abiola ya ce
the cash or the petrol or the lack of security
a ganin sa manyan matsaloli da Najeriya ke fuskanta su ne matsalar sauyin kuɗi karancin man fetur rashin tsaro da dai sauransu inda Kola ya ce idan suka samu nasara za su tunkari dukkan matsalolin ba tare da nuna wariya ba shi ma shugaban jam'iyyar ta PRP Falalu Bello ya yi ƙarin bayani
tunda aka kafa PRP muka ce mu abin da muke goyon baya shine ƙasa na federalism manufarmu ina cikin tsarin mulkin mu ina cikin kudurin mu da muke so mu yi ba kowa ga san shi sannan kafin ma a fara yakin neman zabe wannan na cikin kudurin mu yanzu ba ina cikin kudurin mu in Allah ya ba mu abin da zamu aiwatar kenan Allah ya noma noma a kasar nan dai shi ne ginshikin arzikin kasar mu kusan kashi 40 na arzikin kasar akan noma dogara amma an watsi noma me ya zamu yi abin da zamu yi kudurin mu shine mu farfado da aikin noma ya kasance duk talaka abin da yake aikatawa zai amfana da shi
a bangare daya kuma ita ma jam'iyyar ADC cewa take yi ta damu sosai kan abubuwan da suke faruwa a Najeriya kuma dole a tausaya wa ƴan kasa saboda yanayin da ake ciki Ahmad Buhari mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC ya ce
halin da muke ciki a yanzu talakawa suna ji a jikinsu kuma hali ne na rashin jin daɗi da shiga kuncin rayuwa abin a tausaya wa talaka ne halin da ake ciki
a yanzu dai ƴan Najeriya ne za su yanke hukunci kan jam'iyyar da ƴan takara da suke ganin za su magance musu matsaloli duba da kudirin kowace jam'iyya idan harakan na yin tasiri Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima to yanzu fa mun kai lokacin da ya kamata mu yoyi batun tsaro yayin wannan zaben dan haka bari babban wakilin mu na bangaren tsaro Hassan Maina kaina ya shigo
yanzu da ya rage ƴan kwanaki a gudanar da babban zabe na ƙasa a Najeriya babban abin da ke zukatan ƴan ƙasar shine yadda zaben ke zuwa a daidai lokacin da dama daga cikin sassan Najeriya ke fama da kalubalen tsaro. Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto na ganin akwai matsala.
Maganar zabe arewacin Najeriya tun daga arewa maso gabas har arewa maso yamma ai ita gwamnati ta san cewa akwai wurare waɗanda ba za ta yi zabe ba. Yaya za a yi ta shiga ta yi zabe waɗannan ƴan bindiga har yanzu suna nan wuraren su mazaunin su inda aka sani kuma suna cin karen su babu baka. Arewa maso yammacin yanki na ƙasa ai kana gari ka tsaya kwanan baya ba a yi kwana uku ba zuwa hudu yadda aka kashe al'umma kusan ke da dari wannan mazamni na dan karamin shina nan tsakanin jibi ainihin hanyar zulmi wanda wuri wanda ya shahi ainihin zanwara gehen fakai turji yana nan kuma har gobe shina cin karen shi babu baka in kayo Sokoto kayo yammacin Sokoto ainihin Halilu Subu yana nan Ali Dawo ga yana nan Lawali Dodo yana nan in kai gabacin Isa ga su can dan kwaro suna nan su Umaru na gona suna nan su Kanya ga su dan Bokolo dukkan su suna nan da rayuwar su kuma magana ganin kai ma yanzu haka an tare haya tsakanin gundumin zuwa Isa an mutane to ina maganar zabe shike ga mutanen da ma ba su cikin garuruwan nasu waɗannan garuruwan za a zabe
kanaka na tambayi mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya Hajjia Zainab Aminu ko anya kalubalen tsaron nan ba zai kawo cikas a wannan zabe ba
jami'an tsaron mana alƙawarin tsaron zai inganta kafin lokacin zaben kamar yadda har kullun hukumar zabe take faɗi aikin mu shine shirye zabe da gudanar da shi ta madadin tsaron ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro kafin zaben lokacin zaben ma bayan zaben
kwararru a sha'anin tsaro irin su group captain Sadiq Garba Shehu na cewa wannan zabe fa na zuwa ne a daidai lokacin da tsaron yayi tsaro a kasar
na farko wannan zabe ya zo ne a lokacin da yake dama ko ba zaben akwai sha'anin rashin tsaro a wurare da yawa a Najeriya to kaga wannan already akwai shi a kasa sannan kuma sai ya zama har yanzu akwai ƴan siyasan da ba su hankali ba siyasa ta banga siyasa na akai ma wannan hari so kaga da sha'anin tsaro wanda yake kwanci da kuma siyasa wanda ake ta hauka ta ƴan banga wanda bata kau ba so zai yi wuya jidda ana san hakan zai wuya a gaskiya mu in mun kalli gaskiya ka ce wai za a yi zaben nan a cikin lumana a ko ina
I do want to emphasize the importance of conducting a peaceful election
Matamakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Africa uwar gida Molefi ke jaddada muhimmancin gudanar da babban zaben Najeriya cikin kwanciyar hankali da lumana
to be peaceful
to shin wani irin shiri rundunar ƴan sandan Najeriya ta yi domin samar da tsaro CSP Muyiwa Adejobi shine kakakin ƴan sandan Najeriya
the police as a leading agency in the council of elections security management
ƴan sanda a matsayin mu na jagaban kan gaba wurin samar da tsaro yayin zabe tabbas muna da jan aiki sannan mun yi shiri da kuma tsare-tsare domin tsare shi wannan zabe na shekara ta
2023 free and credible elections in Nigeria
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gai da Hassan yanzu kuma bari mu ji muhimmancin zabe ga manyan gobe wato matasa wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta ji ta bakin wasu su kamar haka
sunana Shamsuddin Abdullahi
shin zabe ma yana da muhimmanci a wajenka
tabbas do wani mai hankali ai zabe yana da muhimmanci a gurin shi zabe ƴancin ka ra'ayin ka da wanda kuma kaga ya dace ya cancanta ka zabe shi
Muhammad Kabir muhimmancin zabe a wuri na dan kare ƴancin kaina da ƴancin ƙasa gabaki daya da kuma al'ummar da za ta zo nan baya
sunana Isa Muhammad Lawal muhimmancin zabe a wuri na shine a samu da shugabanni madagarta wanda za su samu al'umma canji wanda za a samu sauki a cikin rayuwa
sunana Iklima Adamu aini a yanzu ma ban san muhimmancin zaben da za a yi ba ba ma ni da candidate din da nake so da zan zaba as president
sunana Muhammad Usman Abdullahi ta zabe ake canza shugabanni wanda suka yi wa mutane a san ransu kuma ta zabe akan iya ƙara jaddada shugaba idan yayi abun kwarai kuma da zabe talaka suke samun dama ya samu canji ga rayuwarsa
kuma injiniya Usman Rabi Ubala wannan lokaci da irin yanayi da muke ciki a wannan kasa lokaci ne da yake da cikakken muhimmanci akan kowane lokaci ma da ya kamata mutane su fito su yi zabe inda ya kamata kuma lokaci yayi da zamu gane cewa duk inda mutane ciki suke mu zabo su a kowace irin jami'a duk
sanan Fatima Tijani Muhammad zabe dai abu ne mai kyau wanda shi ta hanyar shi ne mutane za su yi amfani da damar su da kawo canji yana daga cikin duty na duk wani dan ƙasa wanda shekarunsa ya kai.
Sunana Zainab Shaibu Abdullahi. Zabe yana da muhimmanci sosai saboda yanda abubuwa suke tafiya yanzu da katin zaben su ne kai za su iya amfani domin karbar wa kansu yanci.
Sunana Sa'alam ta zabe ne kake da damar ka san canja shugaba, ta zabe ne kake da damar ka zabi wanda kake so ya mallake ka, ta zabe ne kake amfani da karfinka inda doka ta baka dama.
Sunana Aisha Alizbai. Wato zabe a wannan lokaci yana da matukar muhimmanci musamman ma ga talakan kasar nan wanda burin shi a kodiyar shi bai wuce ya samar da gwamnati mai tausayin shi ba kuma wacce za ta kawo mana cigaba a cikin kasar nan.
Sunana Abdullahi Abubakar. Zabe dai abu ne mai muhimmanci musamman a yanda al'amura suke tafiya a yanzu a duk duniya ma ba Afirka ko Najeriya ba. Ta nan ne kadai zaka iya zaben waɗanda kake tunani kake mu kikkiawan zato su shugabance ka.
Sunana Sadi Hussein Katsina Kofar Dinsa.
Menene muhimmancin zabe a gare ka?
Abin da kike cewa zabe shine ka wakilta wani wanda zai wakilce ka. Ya dauke maka abin da ya shafi tsaro, lafiya, ilimi, mutunci, akalla ahammu kenan. Muhimmancin yin zabe ke.
To shin a kasar nan zabe yana da muhimmanci?
A da yana da muhimmanci, a yanzu baya da muhimmanci. To saboda haka da kaje kai zaben da ko kake dama suna yin selection ne ba election ake ba a kasar.
Sunana Ahmad Muhammad.
Shin zabe yana da muhimmanci a wajen ka?
Eh, ta wani bangaren yana da muhimmanci.
To menene muhimmancin sa?
Mutum zai zabi shugaba adadi wanda yake so haka. Shine muhimmanci a gare
ni. Muhimmancin fa?
Rashin muhimmancin sa to kin ga daga abubuwan da yake bai faruwa a nan Najeriya amma da talaka ba bakin komai ba kan nan.
To su ma ɗan Najeriya mazauna kasashen ƙetare sun bayyana ra'ayoyin su game da zaben da kuma batun bullo da tsarin ba su damar kada ƙuri'a daga waje. Abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe ya je ta bakin su kamar haka.
Sunana Jafar Jafar dan jarida ne ni amma yanzu ina gudun hijira a ƙasar Burtaniya. Ina fatan alheri ga ƙasa ta cewa ina so a yi zabe cikin lumana sannan haƙƙi ne ga gwamnati ta tabbatar cewa abin da aka zaba shi din ne ya tabbata. Wannan kalubale ne ga babban sifitin 'yan sanda na ƙasa da babban darakta janar na wato hukumar tsaro ta farin kaya wato SSS. Ya kamata wato su ma mutanen su ana amfani da su ana murɗe zabe a baya duk mun gani ba abin da ba a yi. To ya kamata wannan karan su ma su duba Allah su duba annabi.
Sunana Fauziya Ado ya kasai daga Kano. Yanzu ina zama a Toronto da ke ƙasar Canada inda nake yin postdoctoral research a York University. Wannan zabe na yau ina ganin shi ne wanda 'yan Najeriya ya kamata su fito su zabi na gari. Don ina ganin idan ba mu yi dace ba to ƙasar mu kuma sai da haƙuri. Ina kira da jama'a kuma su cire ƙabilanci su duba cancanta su tuna wahalar da muke sha musamman akan harkar tsaro da tattalin arziki. Su kuma wanda aka zaɓa su ji tsoron Allah su sauke nauyin da Allah ya dora musu. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari.
Sunana Dr. Yakubu Sani Wudil kuma ina magana daga nan Dammam, Saudi Arabia. So muna kira ga 'yan uwa musamman wanda suke gida a zaɓi shugabanni wanda za su kawo sauyi na alkhairi a wannan ƙasa tamu.
Kira zaka ga hukumomin Najeriya domin kaga sun ba ku dama kuma wato a zabi mai zuwa kuma kun kada ƙuri'unku.
Eh, gaskiya wato wannan batu ne mai wato matukar muhimmanci duba da yawan 'yan Najeriya da suke kasashen duniya. Wato yau mu ya kai majalisunmu na ƙasa su duba a yi dokoki ko a gyara dokoki domin su ba da dama mutane su yi zabe daga ƙasashen da suke.
Sunana Dr. Muhammad Abdullahi Garba, mazaunin Turkiya ɗan ƙasar Najeriya kuma haifaffen ɗan Borno State. Mu fatanmu shi ne mutanenmu na Najeriya su yi ƙoƙari su zabi shugaba na gari wanda zai san mutuncinsu a gaban idon duniya da kuma gaban jama'a.
To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye game da zaben na Najeriya. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayi gabatarwa da producer mu Salamon Abu da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Ta'almasi Garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka dan sanin halin da ake ciki game da babban zaben Najeriya. Wassalam.